Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraro a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana za ku iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Asabar 4 ga watan Mayu shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Ta farko ga kanin labarai.
Kungiyar agaji ta Red Cross da Red Crescent ta kasa da kasa IFRC a takaice ta ce barkewar annobar cutar Ebola da aka sake samu a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo na ƙara munana. Yau Asabar an nada Sarki Maha Barelongkorn na Thailand a hukumance mai shekaru 66. Sannan wani jirgin sama samfarin Boeing 737 ya kauce daga kan hanya a tashar jirgin saman sojin Amurka na Jacksonville har ya fada cikin kogi.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji tattaunawar da abokin aiki na Ibrahim Ka'almasi Garba yayi da wani masani akan harkokin tsaro, wato Dr. Muhammad Hassan. Sannan Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar muku da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum mai saurare ga labaran. Kungiyar agaji ta Red Cross da Red Crescent ta kasa da kasa IFRC a takaice ta ce barkewar annobar cutar Ebola da aka sake samu a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo na ƙara munana, kuma har cutar ta kashe mutane sama da 1,000 zuwa yanzu. Kungiyar ta IFRC ta faɗi a yau dinnan Asabar cewa cikin makon da ya gabata an samu rahoton cewa mutane 23 ne kan kamu da cutar duk rana, adadin da ba a taba gani ba tun bayan sake barkewar cutar a shekara ta 2018. Ma'aikatar lafiya ta jamhuriyar ta demokradiyyar Congo je jama'a ta ce adadin waɗanda suka mutu ya karu zuwa 1,008. Yawan tashi-tashin hankula ya dada kawo cikas a kokarin dakile sake barkewar cutar, wanda kuma shine na biyu a muni a tarihin kasar, saboda a duk lokacin da aka samu tangarda a ayyukan jinya da kuma dakile yaduwar cutar, hakan kan janyo bazuwar cutar sosai. Yau Asabar an nada Sarki Maha Vajiralongkorn na Thailand a hukumance mai shekaru 66, wanda a yau ne rana ta daya na bukukuwan da za a kwashe kwanaki uku ana yi, wanda zai ci dalar Amurka miliyan 30, wanda ake yada shi kai tsaye ta gidan talabijin. Ga ƴan kasar ta Thailand da dama, wannan wata dama ce ta ganin yadda ake nadin ita wannan sarautar a karan farko a tsawon rayuwarsu. Mahaifin Sarki Vajiralongkorn, marigayi Sarki Bumibol Adulyadej, wanda ya rasu a shekara ta 2016, tun a shekara ta 1950 ya hau kan gadon mulki. Wani jirgin sama samfarin Boeing 737 ya kauce daga kan hanya a tashar jirgin saman sojin saman Amurka na Jacksonville har ya fantsama cikin wani kogi, a yanda yake kokarin sauka da daren jiya jama'a dauke da matafiya 136 da kuma ma'aikata 7. Wani gidan talabijin na yankin mai suna WOK TV ya bayyana cewa jirgin ya doshi hanyar da yakan dan gudu ne bayan da ya sauka a daidai lokacin da ake zuba ruwan sama din kuma da iska, don haka da ya sauka sai ya zame har zuwa cikin kogin. Hukumomin asibiti sun ce an kwashi mutane da dama zuwa asibiti kuma suna kan murmurewa. to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kasar Koriya ta Kudu ta yi kira ga Koriya ta Arewa da ta bi a hankali ta daina tayar da hankali ta fuskar soji, bayan da Koriya ta Arewar ta cilla wasu makamai masu linzami cikin teku daga gabarta. A wata takardar bayani, wani mai magana da yawun shugaban Koriya ta Kudu ya ce wannan gwajin ya saba ma yarjejeniyar da aka cimma a watan Satumba ta fuskar soji, wadda Koriya ta Kudun da Koriya ta Arewar suka rattaba hannu a kai. Koriya ta Kudu dai ta ce tana sa ran Koriya ta Arewar za ta hau teburin shawara ba tare da bata lokaci ba. Dada rungumar tafarkin demokaradiyya da kasar Habasha ta yi ya dada baiwa yan jaridar na kasar wato damar yada labarai sosai. A wani jawabi a hedkwatar kungiyar tarayyar Afirka albarkacin ranar yancin yan jarida ta duniya, Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya yi kira ga yan jarida da su amfani da wannan damar. To amma ya kuma yi kira gare su da su bi abin cikin natsuwa da hankali. Bara Abiy ya yi abin labari a matakin ƙasa da ƙasa bayan da ya saki yan jarida da aka garkame a gidan yarin ƙasar. Mayakan Palestinawa sun harba rokoki a kudancin Isra'ila a yau dinnan Asabar. Isra'ila kuma ta mai da martani da harba wato da hare-haren jiragen sama a cewar rundunar sojin Isra'ila. To amma ta ce na'urar cafko makamai sun cafko akasarin rokokin da aka harba mata.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda matsalar satar mutane da yin garkuwa da su da karɓar kuɗin fansa ta ƙara yawa a Najeriya, a don haka ne abokin aiki na Ibrahim Kalmasi Garba ya ji ta bakin wani masani akan harkokin tsaro wanda ke zama a nan Amurka, wato Dr. Muhammad Hassan, wanda ya ce
matsalan gaskiya ta zama ruwan dare yanzu haka ta shafi jihohin Arewa. Kuma in kun duba za ku ga cewa matsalolin da akwai su a Kudu ma kuma har yanzu akwai su. Babban matsala shine na harkan tsaro da yadda jami'an tsaron mu da kayan aikin su da kuma yawan su. Satin da ya wuce Majalisar Dinkin Duniya wanda take yankin da take lura da harkan yawan al'umma population ta ce Najeriya akalla mun kai yanzu miliyan 210. Amma yawan jami'an tsaron mu, misali yan sandan mu 300 ne kawai da 70. Wannan harkan aikin dan sanda shine babban mataki na tsaro. Ya kamata a ce akwai yan sanda a ƙauyuka, akwai su a local government headquarters da sun kai yawan da za su akalla kawo mana bayanai na me yake faruwa. To amma gaskiyar magana shine yawan yan sandan ba su kai yawan wanda muke bukata ba. So ya kamata a ce a police outpost akalla akwai yan sanda 15 da makamai da za su iya tinkarar irin wannan matsalolin, kuma suna da hanyoyin sadarwa. Duk wannan babu. Misali kudin budget din dan sanda da suka tura suna so a basu na aikin patrol da communication da running din office a shekarar da ta wuce wajen biliyan 200 ne da 18. Amma majalisa biliyan 20 ta ce a bayar. Sannan daga ƙarshe ma gaba ɗaya abinda yan sanda suka samu biliyan 11 ne. Wannan kuɗin in aka raba fa banda ogogin yan sanda, banda inspector general, banda DIGs, a ce ba za a ba su komai ba, da commissioner ne a ce za a raba ne zuwa police outpost da police stations kaɗai na Najeriya. Kuɗin fa bai wuce 150 naira ba ne a wata a running din police station. Ka gaya mun me za a iya yi a wannan? Patrol ma za a iya yi. Wannan kenan. Sannan harkan training na yadda ake ɗaukan yan sanda. Kai kana nan ƙasan kana gani babu ma'aikatar da ta fi muhimmanci a ƙasashen da suka ci gaba kaman aikin ɗan sanda. Kana gani a nan ko Pentagon ne headquarters tsaro na America gaba ɗayan ta yan sanda ke katin ta ba. A nan Virginia ba soja bane. So saboda me? Saboda ko ina an sa yan sanda an inganta aikin su. Suna nan ko ta ina suna ɗiban bayanai suna tarawa. Kaga ba mu da kayan communication. Yanzu wannan abin sace mutanen ba ya kamata akwai ni da yake ni communication engineer ne. Ya kamata akwai Stingrays. Wani na'ura ne nan da ake yawan yawo da shi yan sanda nan. Nan take za su kawo gane idan mutum yake. Ko kuma su saurari ba me yake faɗa.
Doctor, kafin mu yi nisa ban tari numfashinka ba, akwai maganar da kai kan kuɗin da ake warewa ma ɓangaren yan sanda da bai wadata. Idan aka kwatanta wannan da irin kuɗaɗen da 'yan majalisa ke warewa ma kansu, musamman wanda suka yi kwanan nan da har ake ta takaddama a kai, kana ganin akwai adalci kan ayyukan 'yan majalisa a Najeriya in ka kwatanta da abubuwan da ya kamata a kashe kuɗi a kansu a ƙasar?
Babu, ba abin doka ne. Gwamnati ba ta enforcing. Ya kamata Attorney General ta kai ƙarar majalisa. Akwai committee, akwai hukumar da ya kamata ta yanke nawa ne kowa za a biya shi. Revenue Mobilization and Fiscal Commission su ne ya kamata su kayyade ma kowa albashinsa da allowance ɗinsa. Sun yi. Idan 'yan majalisa suka wuce abin da wannan hukumar ta faɗa, ya kamata shugaban ƙasa da Attorney General su kai majalisar ƙara. Supreme Court ta yanke hukunci cewa ba su yi sa tsoki wannan kuɗin ba. Sun yi ne? Akwai tsarin doka ai. Ba 'yan majalisa ba ne za su yanke ma kansu allowance ɗinsu da albashinsu ba. Akwai hukuma ta musamman ana biyanta, aikinta kenan. Ita ya kamata ta kayyade ma shugaban ƙasa albashi, 'yan majalisa albashi, kowa albashi. Har da su kowa manyan, har da shi Chief George ɗin. Komai a tsare ne a gwamnati, ana bin doka ne. Ba bin doka.
Suna ganin wannan shi yake sawa a kasa samun isasshen kuɗin kula da ɓangaren 'yan sanda da na ilimi da dai sauransu, wato ba bake ran da wasu ke ganin ake yi a wasu ɓangarorin.
Akwai irin wannan, yanzu barin baka misali. Kwanan nan na ga wani wannan, wai an ce wai zane headquarter wai DPR na mai. An ba da kungilan zane headquarter DPR mai 1.4 billion naira. Misali kenan. Ba asaran kuɗi ba ne wannan. Gina wannan wajen ma wai dala miliyan 100 ne ko nawa zai ci. Mutanen da ma ya kamata ce suna Bayelsa ne, wai a headquarter za a musu permanent headquarter Abuja. Ya kamata suna can suna monitoring din export terminals in Nigeria ne. Da Ozatins kuma already suna da offices. Menene za a gina musu headquarter daya na wannan biliyoyin kuɗi? Bayan ina gaya maka 'yan sanda 218 billion naira suke nema a shekara, an ba su biliyan 11. Ya za a sami tsaro a Najeriya? Ka gaya mun daga wannan maganan ma kaɗai, ina za ka sami tsaro?
Lalle kan ba zai yi. Sannan ɗazu kana magana kan yadda kayan training ma ba su samu sosai da sauransu.
Babu kayan training, babu kayan. Yanzu ina gaya maka akwai wani technology Harris Corporation ke wannan dinshi nan is classified. Ana ce musu Stingrays. Da su ne ake tracking din mutane. A nan in kana magana, in kana so ga jika ko a san ina kake exactly. Yan sanda nan har yanzu wasu kungiyoyin haƙƙin adama suna kai ƙarar hukumomi cewa suna yawan amfani da wannan na'urori. Nawa ne ana a cikin 'yan sandan Najeriya, nawa suke da shi? A tambaya ba zaji. Suna da Stingrays ne. Ya za a gane mutanen inda suke?
Tunanin mutum kamannin sa, ribar rayuwar zaman duniya, zama lafiya, ƙarewa lafiya tare da ƙoshin lafiya, kuma zauna
madalla. A gaida Ibrahim Kalmasi Garba a tattaunawar su da Dr. Muhammad Hassan, za ku ji ƙarshen wannan hira a shirinmu na dare. Masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe 11:14 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na ɗaya na amsoshin tambayoyinsu Sani Muhammad unguwar Karofin Madaki Bauchi da Muhammad Ahmad Umar Gombe da dai sauran masu sauraronmu da daman gaske kan azumin watan Ramadan. To idan su Sani Muhammad da Muhammad Ahmad Umar da sauran waɗanda suka yi tambayoyi na saurare, ga shugaban majalisar malaman Izala Shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da kashi na ɗaya na amsoshinku.
To da farko dai shi azumi rukuni ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar. kamar yadda Abdullahi dan Umar Allah shi kara musu yadda ya rawaito hadisi daga manzon Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi cewa musulunci an gina shi ne akan abubuwa guda biyar. Na farko shi ne tauhidi, wato shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma Annabi Muhammad manzonsa ne, sai kuma tsaida sallah, sai bada zakka, sai kuma azumin wata Ramadana, sai aikin haji da wanda ya samu iko. To shi azumi wani ibada ne wanda ba wai wannan al'umma ta musulunci kawai aka wajabta musu yin azumi ba, al'ummomin da suka gabaci Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ma an wajabta musu wannan azumi. Kamar yadda Allah ya umarni a cikin Al-Qur'ani cewa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. To shi wannan azumi kamar da muka yi bayani, abinda ake nufi da shi shine mutum ya kame daga barin ci da sha da kuma ainihin jima'i, wato ma'ana da shigar da duk wani abin da zai kai ga makoshinsa ko cikinsa ta hanyar hanci, rani hanci ko kunne ko idanuwa ko baki ko dubura ko farji, da niyyar yin ibada tun daga ketowar alfijir har zuwa faduwar rana da niyyar ibada. Wannan shi ake nufi da azumi. Sannan kuma azumin nan ana yin shi ne a cikin wata na tara a jerin watannin musulunci, wato tun daga Muharram in ka kirga Ramadan shi ne wata na tara, don haka a cikinsa ne ake wannan azumi. Kuma azumin yana wajaba ne akan mutum wanda yake musulmi, baligi, mai hankali, lafiyayye, kuma mazauni. Sannan kuma yana wajaba ne har yanzu a kansa a lokacin da watan ainihin wato Sha'ban ya cika kwana 30, ko kuma aka fara duban wata Ramadana daga kwanakin Sha'ban 29. Da haka in aka tarar da an ga wata din kuma aka yaɗa labarai cewa an gani ta hanyar da ta dace, ma'ana zuwa ga jagororin addini, to washegari ya zama ɗaya ga wata Ramadana. Amma inda ma ba a gani ba, ko kuma ba a samu labari ba, isa misafi cewa Sha'ban ya cika 30, to washegari za a tashi da azumin wata Ramadana. Sannan shi wannan azumi yana iya yiwuwa ya kasance 29 ne ko 30, saboda misafin watannin yakan cika 30 daidai, yakan kuma ainihin wato tsaya a 29. To saboda haka daga cikin abubuwan da ake son mai azumi ya aikata, na farko dai ya kyautata niyyarsa, ma'ana ya niyyar cewa wannan ibada dai da yake don neman yardan mahaliccinsa shine Ubangijinsa, kuma ya sani cewa dole ya nisanci duk abin da zai bata mishi azuminsa ta hanyar jin fushi ko ainihin ya fito mara da wasu da su ba, ko kuma wasa da wanda zai kai shi ga ya karya azuminsa. Wasan nan ya zama yana yi da al'auransa ne ta hanyar da sha'awa za ta motsa mishi har ya fitar da maziyi ko kuma maniyi. To babu shakka in ya fitar da ɗaya daga cikinsu, musamman abin da ya shafi maziyi din nan, kaga dai maziyi ƙarfinsa bai kai na maniyi ba, amma idan ya fitar da maziyi da rana a cikin azumi, to lallai azuminsa ya ɓaci, azuminsa ya karye, kuma zai rama wannan azumi. Amma in ya kwanta barci da rana yana azumi, sannan ya yi mafarki kuma ya fitar da maniyi, to wannan zai tashi wankan janaba ne kawai, azuminsa bai karye ba, babu ramuwa a kansa balle kafara. Sa'annan kuma koda misali mutum zai kasance bai da lafiya a cikin azumi da rana, a yi masa allura, to koda yana jin makakin alluran nan a makogaransa ko a makoshinsa, to wannan allura ba ta karya mishi azumi ba. Sa'annan duk abin da zai yi, wato ma'ana ana so ya kiyaye duk abin da zai kai ga ya ɓata mishi azuminsa, ko kuma ya sa ya yi wani abin da yake ba a son mai azumi ya aikata. Sannan daga cikin abubuwan da ake buƙata mai azumi ya aikata shi ne ya sani cewa ibada ce tsakanin shi da mahaliccinsa. Babu wanda zai bashi ladan da ake bawa mai azumi sai Allah bai halicce shi. Kuma ana buƙatar mai azumin nan ya koyi kyauta, domin wata ce ta rahama. Sannan kuma ya koyi haƙuri, ya koyi ainihin wato juriya, ya kuma kyautata wa abokan zaman shi, musulmi ne ko waɗanda ba musulmi ba, mata ne ko maza, manya ne ko ƙanana, duka gaba ɗaya ya zamo yana da kyakkyawar alaƙa tsakaninsu da shi, don ƙarin kusanci zuwa ga mahaliccinsa Allah. Sannan kuma azumi wata ne wanda yake kamar sauran watanni da ake son kullum mutum ya yawaita raya ainihin yinin azumin, da azumi wato ma'ana barin ci da sha da jima'i tun daga fitowar rana, wato fitowar alfijir har zuwa faduwar rana kamar da muka bayani a baya. Sannan daren azumin ana son a raya shi da tsayuwa na ainihin sallolin nafila, shi ne sallar tarawihi da kuma sallar tahajjud da inda ake yi, da kuma ainihin wato karatun alqur'ani mai girma, da yawaita iftijari da salatin annabi, da kuma ko da mutum shi bai da lokacin da zai samu ya karanta Qur'ani, to ana so ko da a ce a kafafen da Allah ya ba mu suna yada labarai a yanzu, mutum ya yawaita sauraron karatun Al-Qur'ani ko tafsirin Al-Qur'ani a cikin wannan wata mai albarka na azumi. Sannan kuma ya ainihin wato yi kokari ya ga cewa ya gabatar da wani aiki da Allah ya so, kuma ya yarda da shi har ya gafartar masa a cikin wannan wata na azumi, kamar kyautatawa iyaye da iyali da muka yi bayani, da kuma ainihin ciyar da masu azumi din. Ma'ana shi kansa ko da iyalan gidan shi ne ya canza musu abinci, ya kyautata musu, ya rinka ainihin wato kawo sauki cikin al'amura na rayuwarsu. Kuma ko da ma ba iyalan nashi ba ne, ko da mutum ne kawai wanda ma baka san shi ba, yana da kyau a matsayinka na mai azumi don neman lada da yardar Allah ka samu, ko da a ce tsagin dabino ne, ko da tsaron dabino, ko kuma wani ɗan itace, kai ko da ruwa ne ka ɗauka ka ciyar da mai azumi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da ya ciyar da mai azumi to za a ba shi lada kamar shi ya yi azumin ne, kuma shi wancan da aka ciyar ba za a cire masa komai daga cikin ladarsa ba. Da haka duk waɗannan ana buƙatar masu azumi su ainihin sauki da waɗannan sufofi. Sannan kuma duk abin da ake hanawa na farko, ko da a ce wani ya sauka na mutum ko ya nemi su tashin hankali, to ya gwada masa cewa shi yana azumi. Azumi kuma ibada ne wanda in mutum yana yi ba a so ya yi wani abin da zai kai shi ga zubar da ko kuma rage ladan da yake na azumi din nan. Sannan kuma mai azumi dole ya haƙuri wajen cire kasala daga jikinsa. Bayan ya yi bai ci ba bai sha ba, an sha ruwa da ainihin dare, to daren kuma kada ya kwanta kawai ya ta bacci. Ana son ya tashi ya roƙi Ubangiji ya gabatar da ayyuka na alkhairi, kamar da muka yi bayani karatun Al-Qur'ani, salloli na cikin dare da makamantansu. Domin a cikin watan azumi duk abin da mutum ya aikata na lada, maimakon a ba shi lada guda ɗaya, to shi wannan lada goma za a ba shi. Lada goma ɗin kuma in na ɗaukaka addini ne za a ba shi lada 70 ne ba goman ba, kuma goman ma 70 ɗin kuma za a ninka ta har zuwa 700, har zuwa ninkin da babu wanda ya san iyakacin ladan da mai azumi zai samu in yi aikin alkhairi sai Allah da ya yi shi, kuma shi ke ba da lada ɗin. Sannan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa dukkan wani aiki da ɗan adam, sallah, zakka, aikin hajji da dukkan wasu abubuwa kyawawa, wannan mutum kansa yake wa. Amma azumi Allah ya keɓe shi da cewa wannan nasa ne, kuma shi kawai ya san irin ladan da zai ba wa mai azumi. Don haka ta bisa nan ibada ta azumi ibada ce wacce take mai ƙarfin gaske, mai muhimmancin gaske. Kuma wato garabasan da ake samu a cikin watan azumi, musamman ga wanda yake ciyar da masu azumi, da kuma bayan Allah gaba ɗaya, wato karɓan addu'a da yake a cikin azumi ya bambanta da sauran watanni 11 wanda ba watan azumi ba. Duk abin da ka yi na farko za a ninka maka lada. To ni kiran da zan yi da kuma jawabin da zan yi, wannan ya shafi al'ummar da duk suke sauraro na a duniya gaba ɗaya, tun daga Hausa muke magana. Alal haƙiƙa ya jama'a ya kamata mu yi wa kanmu ya mun laili, kamar da Hausawa suke cewa mu yi kanmu faɗa mu zauna mu yi tunani. Yau in muka dubi kashe-kashe da sace-sacen mutane da ta'addanci da abubuwan da ba su dace da sun yawa, to ga watan azumi ya zo da ma watan da ba na azumi ba, shi ɗan adam ba a shiga tsakanin shi da Ubangijinsa. Duk lokacin da mai laifi ya ga ya dace ya tuba, ya kasa tuba a buɗe take. Saboda haka ina kira gare mu mu ji tsoron Allah, masu wa'azi maluma na kowane addini da kowane ɓangare, sa'annan shugabanni masu mulki a kowane mataki na mulki, duka gaba ɗaya mu yi adalci, mu kyautata wa kawunanmu, mu kyautata wa jama'an da muke musu shugabanci, kuma su talakawa da sauran bayin Allah kada mu zama masu ɗaukan doka a hannunmu. Mu sani cewa duk abin da kai na wani a rayuwa, musamman ma abin da ba na ƙwarai ba, kai ma ba za ta bushe ba sai an yi maka wannan. Saboda haka ga watan azumi ya zo, lokaci ne wanda yake za mu yi ta'addu'o'i, kuma in Allah ya yarda Allah zai karɓi addu'o'inmu. Don haka muna kira daga cikin addu'o'in da za a yawaita shi ne zaman lafiya, ci gaba, kwanciyar hankali da kuma zamantakewa tare a tsakaninmu, domin ba mu da inda ya wuce inda Allah za a mana mu zauna a ƙasashenmu gaba ɗaya. Kuma mu sani cewa fitina yayin da duk aka tayar da ita, sai da shi wanda ya tada fitinar da wanda aka tayar ta shafe shi, sai fa kowa ba zaman lafiya yake ciki ba. Kuma zaman lafiya ibadar ma ba za ta yi da in babu zaman lafiya. Saboda haka mu ji tsoron Allah, mu rungumi zaman lafiya, kada abin duniya ko kuma su buga mu abin da ba daidai ba.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ci gaban amsoshi kan azumin na watan Ramadan. Yanzu a madadin Salaman Abu wanda ya hada mana sautin da injiniya mu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe.
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Aliyu Usman Taka Lafiya da Alhaji Haruna Makeri Alero da Hamza Galadima Birnin Kebbi, inda suka ce muna kira ga kungiyar Kwadugan Najeriya da ta yi amfani da ranar ma'aikata ta wannan shekara wajen matsa lamba ga gwamnatin tarayyar Najeriya wajen kafa hukumar kayyade farashin kaya a fadin Najeriya. Sai daga Ahmadu Manaja Bauchi Anguwan Karofi Madaki, inda ya ce murya Amurka ku isar min da sakon taya murna ga sabon sarkin yakin Bauchi, wanda mai martaba sarkin Bauchi injiniya Alhaji Dr. Luwani Suleiman Adamu ya tabbatar ma da Alhaji Yakubu sarautar gidansu na sarkin yakin Bauchi. Da fatan Allah ya yi jagora, amin. Sai sako daga Ahmadu Abacha Macina a jihar Yobe, inda ya ce salam murya Amurka, damuwar da hukumar lafiya ta duniya ta nuna game da yadda cutar Ebola ta ke ci gaba da kashe mutane a kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo yayi daidai. Muna fatan hukumar lafiya ta duniya da gwamnatin kasar Congo za su dauki kwararren matakai na kawo ƙarshen cutar Ebola da take ci gaba da yaduwa tana kashe jama'a a kasar. Hakika da zafi akan bugi karfi, gyara kayanka kuma ba zai zama sauke mu raba ba. Sai daga Abdul Mudalliba Mande Magarya, inda yace gaskiya mun yi tarda Allah wadai da harin da yan bindiga suka kai a makarantar sakandaren yan mata da ke Maroki, mahukunta jihar da ma na Najeriya kalubalanku. Sakonmu na karshe ya fito daga Kadora Digaga dan Fulani Warji da Yahaya Danno Azare tare da Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchi, inda suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika muna ce al'umar Bemenda da yankin kasar kamar addu'ar Allah ya kawo musu karshen waɗannan rikice-rikice da ke faruwa domin zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai, amma a taƙaice.
To, a takaice, kungiyar agaji ta Red Cross da Red Crescent ta ƙasa da ƙasa IFRC a takaice ta ce barkewar annobar cutar Ebola da aka sake samu a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo na ƙara munana, kuma har cutar ta kashe mutane sama da 1,000 zuwa yanzu. A nada Sarki Maha Vajiralongkorn na Thailand a hukumance mai shekaru 66 yau dinnan Asabar aka nada sarkin, wanda yau ne rana ta daya na bukukuwan da za a kwashe kwanaki uku ana yi, wanda zai ci dalar Amurka miliyan 30, wanda ake yada shi kai tsaye ta gidan talabijin. Wani jirgin sama samfurin Boeing 737 ya kauce daga kan hanya a tashar jirgin saman sojin Amurka na Jacksonville har ya fantsama cikin wani kogi a yayin da yake kokarin sauka da daren jiya Juma'a dauke da matafiya 136 da kuma ma'aikata 7. Kasar Koriya ta Kudu ta yi kira ga Koriya ta Arewa da ta bi a hankali, ta daina tayar da hankali ta fuskar soji.
Masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai kuma anjima idan Allah ya kai mu za ku je mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abbo da ya hada shirin ya kuma bada umarni, da injiniyan mu na yau Voitech Zanga-Zanga, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.
la meilleure musique et les dernières nouvelles.